assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau zamu leka jihar Niger, inda aka samu hasarar rayukan wasu zaratan sojojin Najeriya da kuma mabambantan ra'ayoyi da ya biyo bayan hatsarin wani jirgin saman sojojin saman Najeriya da ya ɗebo mayakan da suka ji rauni a fafatawar da dakarun ke yi da 'yan bindiga daɗi a jihar ta Niger.
Har boko haram suna na sun kafa tuta a takarar jiya ne an bani wannan report. To idan kuwa sun kafa tuta wannan yankin, sai ga ce a sake zuwa a sai abin da sun bindige wannan jirgin, sannan a zo a gaya muna wayar tracking ne kana da zan wayar da wannan maganar.
Ko nauyi ne mashi yawa shi ne ya fata, wai wani ya buge shi ba. Duk labarin da ake ji a ce wani ya buge shi ƙarya ne.
Muna ganin zaman lahiyar kina ƙara ƙaurace muna. A ce dan bindiga wanda an san shi, an san mazamni ne, an san ayyuka ne, an san kuma inda yake kare kaina. A ce yayi kwanton bauna ga jami'an tsaro kusan 20 da wani abu.
Akwai kungiyoyi kamar na Boko Haram da sun ka kafa tuta a wajen. To kaga wannan ya canza tunaninmu na cewa wannan abin fa ba a bashi muhimmanci kamar yadda ya kamata, kamar yadda yake so ya mutsa rayuwar ƙasar gaba ɗaya ya wace ta.
Shi gwamna da ya ce bai yadda har boshi aka yi ba da bakinsa, kuma ya yadda cewa akwai 'yan ta'adda kala biyu wanda kansu ma ya haɗe yanzu suna tafiyar da harkokinsu tare.
To madalla, aika-aikar 'yan bindiga daɗi a jihar Niger na ƙarin zafi, inda a wannan mako kwanaki biyu a jere 'yan bindigar suka halaka wasu zaratan sojojin Najeriya sama da 20. Mustapha Nasiru Batsari, wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Niger, ya aiko da wannan rahoto.
Bayanai dai sun nuna cewa 'yan bindigar sun yi ma jami'an tsaron kwantan bauna ne a yankin Zangeru da ke kan iyakar ƙananan hukumomin Rafi da kuma Wushishi duk a jihar Niger, a daidai lokacin da jami'an sojojin ke ƙoƙarin hana 'yan bindigar wucewa da ɗaruruwan shanun jama'a da suka koro wani mazaunin yankin da ya buƙaci a saka sunan shi. Ya ce a cikin dare wayewar garin safiyar Litinin ɗin nan, 'yan bindigar sun hallaka sojoji 13, yayin da tsakiyar ranar Litinin ɗin nan kuma suka hallaka wasu sojojin guda 8.
Guda 21 kenan, ga 13 ga 8.
Kuma duk a yanayi na kwanton bauna.
Duk a wannan yanayi na kwanton bauna.
Sani Adamu na ɗaya daga cikin 'yan banga da suka fafata da waɗannan 'yan bindiga a ƙauyen Kundu da ke dab da garin na Zingeru, har ma ya samu karaya a hannu a sakamakon bugun harsashi.
Ne sakamakon haduwa da muka yi da bandits, shine wurin inda ake musayan wuta, shine bude ya kama mu hannu, ya karya mu hannu.
Kun ga barayin nan kun tada su ne?
Eh, mun gansu ido da ido. Duk komandodin da muke gaba tare da su duka gaskiya ba wanda ya dawo daga cikin su.
Duka komandodin sojojin.
Garba Kundu na cikin waɗanda suka kai gawarwakin sojojin a asibiti. Ya ce suna cikin wani yanayi na tashin hankali.
Da mu aka sauke gawan a cikin asibiti ɗaya bayan ɗaya, don yana mai tabbatar maka na cewa asibitin muka kwana.
To nune kuke so hukuma ta yi?
Muna neman alfarma hukuma ta taimaka mana da jami'an tsaro.
Alhaji Tanko Madaki shine dagacin Zangeru, ya buƙaci kai agajin gaggawa akan wannan al'amari.
Su ka san hilali dama su riga sun san cikin daji, su ko sojoji baki ne a wurin nan, kuma gashi ana ruwa ga duhu, su ba za su iya sanin wurin boyon barayi ba.
Shugaban karamar hukumar Rafi Alhaji Usman Katako da ya ziyarci inda lamarin ya faru, ga abin da yake cewa.
Waɗannan sojoji da suka rasa rayukan su akan aikin su, Allah ya ji kansu, Allah ya rahama musu. Wanda kuma suka jikata cikin sojojin da 'yan banga, Allah ya ba su lafiya. Wannan kuma ibtila'i, Allah ya kawo mana ƙarshen shi da wuri.
Daga bisani dai wani jirgin helicopter na rundunar sojin Najeriya ne ya kwashi gawarwakin sojojin guda 21. A ciki akwai mai mukamin Manjo da kuma mai mukamin Captain.
To ita ma rundunar sojojin saman Najeriya ta ce wani jirginta mai saukar ungulu samfurin MI-717 ya yi hatsari a jihar ta Niger, bayan da ya ɗebo wasu daga cikin dakarun da suka samu raunuka. Kakakin helikwatar rundunar sojojin saman Najeriya, Air Commodore Edward Gabquet, ya shaida mana cewar jirgin wanda ya taso daga Zungeru a jihar ta Niger na kan hanyarsa zuwa jihar Kaduna, yayin da ya samu hatsarin a cikin daji. Ko da yake daga baya an yi ta samun rahotannin da ke cin karo da juna. Alal misali, shugaban karamar hukumar Shiroro yankin da wannan jirgi ya hatsari, Akilu Isyaku Kuta ya ce ƴan bindiga ne suka harbo wannan jirgi.
Ka san inda lamarin yake ciki, ka san mu a yanzu dai muna aiki da reporter da mutanen mu suka ba mu ne da zama a kauyukan. Tunda su muke wakilta a wurin, ba wanda reporter da ko gwamnati ko wani abu ya ta dauko shi mu ce mu da ita ne zan mu yi amfani ba. Mu muka san da muke ji. A takaice mutanen nan na a wurin har boko haram suna na sun kafa tuta a takarar jiya ne an ba ni wannan report. To idan kuwa sun kafa tuta wannan yankin sai gashi a sake zuwa a ce abin da sun bindige wannan jirgin sannan a zo a gaya muna waya crashin ne tana ga zan wayar da wannan maganar sai ga ne suka yi kwantan fauna da suka ganga tana zuwa kamar tana gani zata zo ta wurin su ne kuma ba wai zata zo ta wurin su bane amma da suka yi kwantan fauna tunda jirgin ya wuto daidai da ta bangaren ita ma jirgin na hankali ta kwantan ne ba tunda ba dalilin da aka yi ta kai da kenan ba tunda sun da suka gani ko suka nufan mutu da tunda suna da kayayyaki da yadda zatanka da bomb su tashi a wannan yankin shiroro
To sai dai kuma gwamnan jihar Neja Honorable Umar Muhammad Bago ya ce sam wannan jirgi ba harbo shi aka yi ba.
Jirgin nan ba jirgin yaki bane, jirgi ne na daukan abubuwa helicopter ne, kuma ya zo ne ya dauka gawakin sojoji da aka kashe a kasan Zungeru. Bayan ya tashi daga Zungeru ko nauyi ne mashi yawa shi ne ya fata, wai wani ya buge shi ba. Duk labarin da ake ji a ce wani ya buge shi ƙarya ne.
To ko me masu sharhi ke cewa akan haka? Professor Muhammad Tukur Baba masanin tsaro ne.
Gaskiya shi abin da chairman na wannan karamar hukuma nake faɗa akwai abin kamawa a ciki. Akalla na cewa mutanen nan suna dajin nan sun kafa tuta kuma su karamar hukuma ta samu wannan bayani ne daga su mutanen da ke zaune a ƙauyukan nan a wannan dajujukan da suka nuna lalle cewa suna nan. Akwai kungiyoyi kamar na Boko Haram da sun kafa tuta a wajen. To kaga wannan ya canza tunanin mu na cewa wannan abin fa ba a bashi muhimmanci kaman yadda ya kamata, kaman yadda yake so ya yamutsa rayuwar kasar nan gaba ɗaya ya wace ta. Don haka za mu koma da cewa ya kamata a bar duk wani abin da ake yi na abin nan na tsaro a fuskanci waɗannan mutane a dakile su a cikin lokaci takaitacce yadda mutane za su koma rayuwarsu na zaman lafiya, sannan kuma a ci gaba da yunkuri na raya ƙasa ta hanyar tattalin arziki, ta hanyar ci gaba da sauran abubuwa. To kaga kamar irin wannan, a ce ana da irin wannan a ƙasar mu, sannan hukumominmu da shugabannin ƙasa za su ma yi tunani kai wa wasu farmaki wai ba su demokradiyya. Mu ba shi muke yi ba demokradiyya na a ƙasar nan, sannan wai za mu je wani waje mu kai musu farmaki. A nan kuma ga irin waɗannan abubuwa da muke fama da su. Mutane ne da ba su da kayayyakin, suna da kayayyakin aiki, amma ba su da horo, ba su da tsari, ba su da shiri na jami'an tsaro na wannan ƙasa. Ya kamata gwamnati su sake tunani wannan abin fa shi ne Bature ke cewa existential threat. Wannan abin nan barazana ne zai kawo ga rayuwar ƙasar nan gaba ɗaya. Don haka in muna so wannan ƙasa ta rayu a cikin haka ya kamata shugabannin mu su yi wani abu a kai. Hadda haka za mu ce inna lillahi kenan ga wannan abin da ya faru. Abin takaici ne na kwarai da gaske, abin yin kuka ne gare shi. Da kuma fata su shugabannin mu za a gaya musu gaskiyan abin ba tare da an ɓoye wani bayanin asiri ba.
A gefe guda kuma ga abin da mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Farfesa Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja ke cewa.
A gaskiyar magana tabbatar da me ya faru da faduwar jirgi yana dan daukar lokaci kafin a iya bincike, saboda shi jirgi yana da wato abubuwan da suke wato recording duk abin da yake ciki da inda maganganun da ake da shi da kuma abubuwan da suka faru da shi a lokacin da yake tafiya. To idan ba wannan na'urar aka samu da take wato daukan duk wannan sautuna da yake ciki ba, ba za a iya fitowa a tabbatar a hukunce cewa ga abin da ya samu wannan jirgi ba. Sai dai a irin wannan takaddama da ake yi za a iya bincike a ga cewa na farko dai me ya kai jirgin wannan wurin, an neme shi ne ko kuma kawai a hanya zuwa wani wuri ne ya samu kansa cikin wannan yanayi ya faɗi. Na biyu za a iya bincika a ce to me ake yi a wannan wurin,
shi gwamna da ya ce bai yadda har boshi aka yi ba da bakinsa, kuma ya yadda cewa akwai 'yan ta'adda kala biyu wanda kansu ma ya haɗe yanzu suna tafiyar da harkokinsu tare da wanda suke haƙan ma'adinai na abin nan gold da sauransu, da kuma masu satan shanu ko kuma masu sata shanun jama'a. Cewa ana ma kwasan ma'adinan ne yanzu a ɗora a kan shanu 200-300 a yi inda za a yi da su a je a kwasa.
A cewar shugaban kungiyar rundunar adalci ta Najeriya jihar Sokoto, Bashiru Altinegu Yawo Isa, na cewar wani al'amari fa abin takaici ne.
Wato al'amura yadda suka kasance ko suke faruwa wannan ƙasa na waɗannan al'amura na 'yan bindiga abin haushi ne takaici Malam Hassan. Al'amura ne waɗanda koyaushe guwar yun 'yan Najeriya suna ƙara kariya, koyaushe fata ainihin tana ƙara dushe muna. Muna ganin zaman lahiya suna ƙara ƙaurace muna. A ce ɗan bindiga wanda an san shi, an san mazamni ne, an san ayyuka ne, an san kuma inda yake kare kaina. A ce yayi kwanton bauna ga jami'an tsaro kusan 20 da wani abu da horon kula da ainihin wata jami'an sa kai domin kare al'umma. Ai kaga abu ne wanda yake cewa idan da wata ƙasa ce wadda ta sa abin da tsaron da ba da muhimmanci ga tsaron da ɗaukar tsaron al'umma da muhimmanci, babu shakka cikin wannan lokaci da yanzu an kaɗu, kuma da yanzu ana gudanar da taruka, da yanzu an fantsama kuma an lalabo waɗanda sun kai wannan abu. Amma wannan ba shine farko ba, kuma wannan ba shine ƙarshe ba. Amma babban takeici daga cikin al'amarin irin yadda jami'an tsaro suka yi taro Sokoto shekaran jiya, suka tabbatar da ainihin ana samun ci gaba kuma tsaron yana samuwa. Ba a yi awa 24 ba haka ta faru, to ai kaga al'amari ne kuma wanda za a ƙara duba maganganunsu, ko kaki ko kaso dole ka ce da sake.
Basharu Altine Guyawa Isa. Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakilinmu da ke jihar Niger, Mustapha Nasiru Batsari, Solomon Abu shi ne wanda ya daidaita mana sauti, da kuma sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan Mainaka yana ke sallama da ku, mu kasance lafiya.